sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Ka Almasi Garba ne da Binta Yau da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin daren yau Litinin 4 ga watan Yuli ranar bukin samun yancin Amurka. A babin rahotanni za a ji cewa sojojin taron dangi na kasashen yankin tafkin Chadi sun karkashe ƴan ta'addar Isuwar da dama.
Wallahi ƴan banzan nan sun mutu sosai. Wallahi wayansu sun kone, wayansu sun ji ciwo kuma ciwon da ba za su tashi ba. Wallahi ga haka ya faru.
Za a ji cewa kungiyar Ikwas ta dage takunkumin da ta kakaba ma kasar Mali.
Kasan na fama da ƴan ta'ada, cinikayya da ake yi cikin kasan ya koma kasa, tattalin arzikin ya gurbace, sai kuma ga Ikwas kuma sun dora musu wannan takunkumi.
Kamar yadda aka ji a labaranmu, yau ce ranar bukin samun yancin kan Amurka. Akwai mu tafi da labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Binta da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da labaran duniya. Mai karantawa Binta Suleiman Yaro. To a yau Litinin, shugaban Russia Vladimir Putin ya ayyana samun nasara a lardin Luhansk da ke gabashin Ukraine, yayin da sojojin Ukraine suka janye daga yankin na ƙarshe da suke rike da shi a birnin Lyschansk. Ba tare da bata lokaci ba, sojojin na Moscow suka mayar da hankalinsu a lardin Donetsk da ke makwabta da shi. Lardin na daga cikin yankin Donbas, mai masana'antu da Putin yake kokarin kwacewa a yakin da yake yi a Ukraine, wanda ya shiga wata na biyar bayan da a baya ya kasa hamɓarar da gwamnatin shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ko kuma kwace Kyiv, babban birnin kasar. Ukraine ta ce a yanzu sojojin Russia na kokarin dannawa zuwa garuruwan Svesk, Fedorivka da Bakhmut da ke yankin Donetsk, wanda kusan rabin su dama ke karkashin ikon Russia. Jakadan Ukraine a Turkiyya ya ce jami'an custom na Turkiyya sun rike wani jirgin ruwan dakon kaya na Russia da ke dauke da hatsi da aka dauko daga wani yankin Ukraine da Russia ta mamaye. A jiya Lahadi, jakada Vasil Bodna ya faɗi cewa jirgin ya je kofar shiga tashar jiragen ruwan Karasu na Turkiyya ne, kuma Ukraine na fatan jami'an Turkiyya za su kwace hatsin. Ukraine ta zargi Russia da satar hatsin daga yankunan da ta karbe tun bayan da ta kaddamar da yaki a Ukraine a ƙarshen watan Fabrairu. Russia dai ta musanta duk zargi-zargen. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daya daga cikin manyan 'yan majalisar dokokin Amurka da ke binciken tarzoma da aka yi ranar 6 ga watan Janairu a majalisar dokokin kasar a bara, ta ce idan ma'aikatar shari'ar kasar ta yanke hukuncin cewa tsohon shugaban Amurka Donald Trump shine ya tunzuro tarzomar don hana majalisar dokoki tabbatar da kayan da ya sha a zaben shekarar 2020, bai kamata a yi shakkar hukunta shi ba. Yan majalisa Liz Cheney, mataimakiyar shugaban kwamitin da ke binciken tarzomar da ta auku kuma mai caccakar Trump na jam'iyyar Republican sosai, ta shaidawa gidan talabijin din ABC News cewa hukunta tsohon shugaban Amurka zai kasance wani abu da ba a taba ganin irinsa ba mawuyaci a kasar da dama ta rabu a siyasance. Amma yan majalisa ta jam'iyyar Republican daga jihar Wyoming ta ce rashin hukunta Trump idan da buƙatar yin haka zai zama babbar barazana ga kundin tsarin mulkin Amurka. Trump ɗan jam'iyyar Republican ya sha kai a zaben inda Joe Biden na jam'iyyar Democrat ya yi nasara, amma har yau yana ikirarin cewa kurakurai wajen idayar ƙuri'u su suka sa ya kasa samun wa'adin shugabanci karo na biyu na shekaru hudu a fadar White House. Farmuleka jamhuriyar Niger, inda wasu daga cikin maniyatan cinki suka fara komawa garuruwansu bayan la'akari da cewa zai wuya a kai su kasar Saudiya kafin ranar 6 ga watan Yuli, duk da cewa mahukuntan kasar sun sha alwashin kwashe dukkan mutanen da suka samu takardar visa. Wakilin muryar Amurka da ke birnin Yamai, Sule Mumini Barma, na dauke da karin bayani.
Na yi to Kotonu na da niyan yi aikin hajji in yi shi a kasa na, abun bai samu ba. Gaskiya ba mu ji dadi ba.
Malam Mansur Usman kenan, wani mazaunin birnin Kotonu jamhuriyar Benin, wanda tun a shekarar 2020 ya rajista a nan Niger da nufin zuwa kasa mai tsarki domin sabke farali. Sai dai bayan shafe makonni biyu a nan Yamai yana jiran jirgi, ya gano cewa wannan tafiya ba za ta yi ba a bana.
An ka ce akwai kari da Saudiya zai yi muna. To mun jira karin nan, to gaskiya dai hal yanzu dai bamu samu karin nan. ban ma samu visa ma na ballanta ma a kawo zancen zirgi yanzu.
Shi ma Mikael wanda ya sha'awar zuwa Saudiya daga Niger a maimakon ya rajista a jamhuriyar Benin inda yake zaune ya tsinci kansa cikin irin wannan hali.
Ina Kwatano ya ce mu zo nan Nyame za mu tashi a 23 na wata. Sai na taso daga Kwatano na zo Mananville a Memta ban sai a ba gida sai na zo Nyame. Gobe yau sai na yi sati biyu na Nyame. Mu ba ma cikin kwata din nan. Sai mu jira bayan da yana zuwa.
A tsakiyar makon jiya gwamnatin Niger a tabakin kakakinta Tijjani Abdulkadir ta bada tabbacin daukan dukkan matakan ganin kowanne daga cikin manyata 7,794 da suka yi rajista sun isa kasar Saudiya kafin shudewar wa'adin shira ga watan Yuli. Sai dai rashin zuwan babban jirgin Boeing 747 ko kuma sassan karan set da aka yi hasashen zai fara kwashe mutum sama da 500 a duk sahu ya sa an fara shakka idan wannan guri zai cika. Abin da ya sa wasu manyatan suka fara tunanin komawa gida don rungumar kaddara.
Tunda alamari ba zai yi ba. Za mu koma Kwatano yanzu. Halin nan dai ba ba mu kuɗin mu ba, amma suka ce dai duk wanda yana so kuɗin shi ya zo ya shi kuɗin shi. Kuɗin shi na nan ba ta ba.
Wanda nan sun ka fito daga diaspora su zo nan. Ni ban gani wanda ya kai cikin mu. Malumai sun yi mun bayani kin ce kotan nan wallahi yanzu ba samu ba. Ko su in sun samu visa nan yau su ba za yi a ce za kai kowa can hajjin shi abinda musulunci ya ce a yi uri ya koye shi ba a so a ce kai ka je hajji ba ka yi hajjin ba kenan baka samu lada ba zunuba zai je wurin maluma su sun ce bai so wannan ka sa niyya za ka tafi hajji to Allah ya karba hajjin mu kenan saura yana wurin hukuma.
Bayanai daga sashen kula da harkokin sadarwa a hukumar alhazai ta kasa Koho na cewa daga cikin manyata 7,794 da suka yi rajista 5,700 sun samu tafiya yayin da ake ci gaba da fafutukar ganin 2,087 din da suka rage sun shiga Saudiya tun wuri bai kure ba. Matsalolin ayyukan haji a nan Niger wani laifi ne da ake dora alhakinsa a wuyan ejojin kamfanonin haji da umara saboda yadda wasu daga cikinsu suka mayar da abin kasuwanci da kuma a ɗaya gefe hukumar alhazai ta Koho da ake zargi da rashin sanin makamar aiki kamar yadda abin ke shafar kamfanonin shatar jiragen jigilar manyata. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu Najeriya, inda rahotanni ke nuna cewa sojojin gamayyar kasashen yankin tafkin Chadi sun yi galabar da ba su taba yi ba kan mayakan ISWAP. Hassan Mai da kaina gare ka.
Bayanai da na tattaro daga yankin tafkin Chadin sun nuna jiragen yakin rundunar dakarun kawancen kasashen tafkin Chadin sun kaddamar da wani mummunan farmaki akan dandazon mayakan ISWAP inda aka halaka dimbin yan ta'addan.
Wani mazaunin wannan yanki wanda ya ga lokacin da dakarun sama ke wannan ruwan wuta
ya shaida min cewa yan ta'addan sun taru ne a wani fili a shekaran jewar can wato ranar Juma'a ta gabata a Jibularam da kuma Sabon Tumbun. Inda jiragen yakin suka bude musu wuta ba kakkautawa kuma ta kowane bangare. Mutumin da bai san ambaci sunansa saboda dalilan tsaro ya mun karin bayani.
Jirgi ya zuba musu wuta Jibularam da Sabon Tumbu sun mutu sosai da yadda kake tsammani. Wannan abun farin ciki ne, abun murna ne, aiki yayi kyau. A can din ma akwai bakin da yau suka zo wallahi akan wallahi yayi kyau sosai sosai ba a taba irin wannan mutuwan ba wallahi wallahi ayan banzan nan sun mutu sosai. Wallahi wayansu sun kone, wayansu sun ji ciwo kuma ciwon da ba za su tashi ba. Wallahi ga haka ya faru.
Ko da na tuntube shi, babban komandan rundunar dakarun kawancen kasashen tafkin Chadin, Major General Abdul Khalifa Ibrahim, ya shaida min cewa lalle kam dakarunsu sun suka yi wannan aiki, amma ya nemi mu ƙara hakuri. Domin sai bayan sun kammala tattara muhimman bayanai za su fitar da sanarwa a hukumance. Shi ma ɗaya daga cikin dakarun da suka kai wannan farmaki ya shaida mana cewar tun da farko wani jirgin leƙen asiri ne waran matuki wanda ya gano inda waɗannan 'yan ta'adda suka taru kafin daga bisani a tada jiragen yaƙi domin su kai musu wannan mummunan farmaki.
Alhaji Abdulkarimu Abbas ƙwararre ne kan sha'anin tafkin Chadin.
Tsari ne wanda sojoji sun ɗauko kuma sun gano kan abun kuma a kullum suna suke inda suke kafin suke farmaki yanzu sun gano gindin zare sai ma gwamna yana magana a kan wannan abin cewa Allah ya rabu Boko Haram babu sarki ya zo irin nazarin da ake a wannan farmakin da aka kai a taro gwamna yayin wannan magana yace an kashe ISWAP da yawa kuma wadansu tsaron da saboda tsarin aikin da sojoji da suke mutane duk suna ta koma garin su yace kuma wannan abin da aka yi na wannan karo kamar ma ba ta barin sa ba tunda aka fara wannan amitin ne a gaman house muka yi gwamna yake bayani yake fara irin kokarin da sojoji suka yi saboda haka ba abin da zamu ce sai godiya ga shugabannin mu na sojoji kuma irin shugabannin da Allah ya bamu a yanzu a state wanda kuma ba sa boyewa kuma suna bayani akan irin kokarin sojojin da suke yi kuma yanzu gashi wannan karon da abin da aka yi ya zama to babban abu ne a cikin tarihin wannan yajin da muke fama da to irin yan Boko Haram da aka yi ba sai ya tafi shi ba gwamna yana magana yana yabawa sojoji
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Hassan yanzu kuma bari mu tilla kasar Ghana inda kungiyar ECOWAS mai taro ta dage takunkumin da ta kakaba ma kasar Mali daga birnin Accra ga Idris Abdullah da rahoton
Shugabannin kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka ta Yamma ko ECOWAS a takeice sun hadu a Accra babban birnin kasar Ghana domin tattaunawa akan yadda za a tabbatar da mulkin farar hula a kasashen Mali, Guinea da kuma Burkina Faso. Shugaban ECOWAS Jean-Claude Kasibru shine ya shaida wa taron manema labarai cewa an dage takunkumin ga kasar Mali.
After discussion, the head of state took the following decision. The first decided to lift all the economic and financial sanctions.
Bayan tattaunawa, shugabannin kasashen sun dauki wadannan hukunci da ke biye. Mun yanke hukuncin dage duk takunkumin tattalin arziki da na kuɗi da muka dauka a ranar 9 ga watan Janairun 2022. Shugaban ya kara da cewa sun yanke shawarar ci gaba da kakaba takunkumi na ɗaiɗaikun mutane da kuma dakatar da mali daga kungiyar ECOWAS har sai kasar ta dawo mulkin demokradiyya.
They also decided that the sanction taken in terms of recalling the ambassadors of ECOWAS member country.
Mun kuma yanke shawarar cire takunkumin da aka dauka na janye jakadun kasashen kungiyar ECOWAS daga kasar Mali. Haka na nufin cewa jakadun kasashen Afirka ta Yamma da ke Mali za su dawo domin su ci gaba da harkokin jakadanci tsakanin kasar Mali wacce ta juye mulki a watan Agustan 2020 da kuma Mayun 2021 ta kasa biyan sama da dala miliyan 300 na basussukan da ake binta saboda takunkumin shugaba Jean-Claude Kasibru ya kara da cewa an dage takunkumi ga kasar Burkina Faso bayan doguwar tattaunawa inda gwamnatin mulkin sojin kasar ta amince da wa'adin shekaru biyu na koma mulkin demokradiyya daga ranar 1 ga watan Yulin 2022 sabanin watanni 36 da suka kawo daga farko masanin tattalin arziki Hamza Adam Attijani yayi sharhi akan hukuncin da ECOWAS ta yanke da kuma alfanun da zai biyo baya
kasan na fama da yan ta'ada cinikayya da ake yi cikin kasan ya koma kasa tattalin arziki kin ya gurbace sai kuma ga ECOWAS kuma sun dora musu wannan takunkumi to ina jin gaskiya ya saka wayannan kasashe cikin mawuyacin hali jiya da aka zauna aka jinye wannan takunkumi muna sa ran zai taimaka ma kasashen da ke daura da su musamman Senegal wanda yake 70% of transaction da suke yi na cinikayya duka yana fitowa ta hanyar Mali ne to da aka sa takunkumi gaskiya ya addabi wannan kasashe idan kuma muka duba Burkina suna da border da Ghana suna da border da Mali suna da border da Niger na border da Cote d'Ivoire wayannan kasashe baki daya Burkina na cinikayya da su yau da aka rufe wannan border gaskiya ya adadi kasan yasa muna sa ran janyewa da aka yi za a yi cinikayya yadda ya kamata kasashen West Africa kuma za su samu walwala wannan shekara research ya nuna mana cewa karin farashin dabbobi da aka yi yana alakantuwa da takunkumin da ECOWAS suka dora ma Mali da Burkina ganin cewa ba a iya wucewa da dabbobi zuwa Ghana Cote d'Ivoire da sauransu to muna sa ran yanzu wannan duka an za a iya yin business kuma yanda ya kamata
sai dai shugabannin ECOWAS sun yi watsi da shirin miƙa mulki na shekaru uku da shugabannin Guinea da suka yi juyin mulki a Satumba da ya gabata suka kawo suka ce lalle sai gwamnatin Guinea ta kawo sabon jadawalin koma ga mulkin farar hula a ƙarshen watan Yuli ko kuma su fuskanci takunkumin tattalin arziki annada tsohon shugaban ƙasar Benin yayi boni a matsayin sabon mai shiga tsakani inda suka buƙaci gwamnatin mulkin Guinea da ta yi aiki da shi tare da gabatar da wani sabon jadawalin cikin gaggawa Idris Abdullahi Baku muryar Amurka daga Accra Ghana
a gaida Idris kamar yadda aka ji a labaran mu yau take zagayowar ranar samun yancin kan Amurka Da haka na tuntubi wani daddan mazaunin murnin Boston nan Amurka, Malam Garba Suleiman Madakin Samunaka, wanda na fara da tambayarsa muhimmancin wannan rana da kuma irin halin da ake yin wannan biki a wannan zagayen. Sai ya ce,
wannan rana shine kaman independent na wanda mu a Najeriya misali muke yi na yancin kanmu da muka samu na 1st October misali. To a wannan rana ana bukukuwa a nan America da shagululluka iri-iri, yan uwa da abokan arziki suna ziyartar juna saboda muhimmancin wannan rana a gurin su Amerikawa. Kuma babban abin da akan yi shine wasan wuta a kowane jihohi, a kowane gari ana wasan wuta launi-launi, kala-kala, iri-iri na yan lokaci a rana ita yau. Sannan a wannan shekaran akwai dan matsaloli na tsadar rayuwa, tsadan mai fetur ne da sauransu, duk dai tsadan kayan abinci ya sa wannan shekaran ba za a yi waɗannan bukukuwa kamar yadda suka saba yi ba. Amma duk da wannan tsadar rayuwa da sauransu ba zai hana ziyartar juna da suke yi da wato wani abu da akan ce cook out ba, wato a dan fito waje da dan iyali da abokan arziki a zauna a gaggasa nama ci a dan shaye-shaye da sauransu. To za dai a yi shi amma loki ba kamar yadda aka saba ai fataka da sauransu ba don tsadar rayuwa.
Alhaji Garba Suleiman Madakin Samunaka kenan ke bayani kan zagayowar bikin ranar samun yancin Amurka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Batun tsaro a Najeriya babban lamari ne da ya addabi mahukunta da kuma al'ummar kasar sabili da yadda lamarin ya gagari kundila domin duk matakan da aka dauka a baya sun ci tura. Wannan a iya cewa shine dalilin da ya sanya gwamnatin jihar Zamfara da ke arewacin Najeriya ta dauki sabbin matakai don magance ayyukan ta'addanci a wannan jiha. Mataki na baya-bayan nan da ta dauka shine yin dokar da ake sa ran ta kawo karshen ta'addanci, wanda gwamna Bello Mutawalla Muradin ya rataba hannu a kai ta zama doka don samun hurumin da za a hukunta duk mutumin da aka kama da laifin yin garkuwa da mutane, ba da bayanan sirri ga yan ta'adda, yin tsafi da sassan jikin dan adam da fatan shanu, kama ya zuwa taimakawa yan ta'adda ta kowane hanya. Gwamna Bello Mutawalla ya bayyana abinda dokar ta kunsa.
Akwai hukunci wanda majalisa ta yi yarda da shi na cewa idan kidnapa masu garkuwa da mutane ko kuma masu ba da bayanai sirri a kai a duki wani ko a duki wata ko kuma masu kashe mutane, wannan doka ta tanadi hukunci na kisa. Sannan kuma da waɗanda ke sarrafa ɗan adam wato kenan politism, waɗanda suna amfani suna shan jinin mutane da sauran fatanin jikin mutane, shi ma doka ta tanadi kisa da wannan dokar na sama. Sai kuma waɗanda ke ba da bayanai na sirri na asatun shanu ko kuma su sayi su ɗauki shanun mutane, idan an kama su su kuma abinda doka wannan ta ce za su yi gidan yari na ɗorewar rayuwarsu. Don haka ina roƙo ga kuma jihar Zamfara su ba da haɗin kai kamar yadda muka sa kwamitin tuta na cewa a ba da bayanai na masu ba da sirri ga 'yan ta'addar da suke ɗaukar mutane suna kashe su ko suna karɓar kuɗin fansa. Za mu kafa akwati a gaban gidan gwamnati wanda duk ne wannan ƙorafi kamar yadda muka yi alƙawarin cewa ba sai an san kowa ne ba, illa ya ji tsoron Allah ya sani duk abin da ya kawo gobe Allah zai tambaye shi. Za a saka sunayen waɗanda an ka tabbatar da informat ne a sa cikin wannan akwati, za a rinka buɗe wannan akwatin duk safiya da abin da ke ciki kuma za mu yi amfani da wannan.
Wannan doka dai kariya ce ga gwamnatin jihar bisa ga duk wani matakin da za ta dauka da ya jibanci satan mutane garkuwa da su da kuma yin tsafi tare da bada bayanan sirri.
Har ila yau dai gwamnatin ta jihar Zamfara ta kaddamar da rundunar tsaron farin kaya wato Zamfara Civilian GTF duk dai a kokarin da ake na murkushe ayyukan ta'addanci. Ya kuma yi bayani wajen kaddamar da ya ta karshen makon nan.
Wannan kudiri na gwamnati kudiri ne wanda ba mu da option dole sai mun yi na yadda za a kare al'umma za a zakalo mutane masu muhimmanci masu mutunci masu hankali wanda za su bi doka daga masarar fungu da 19 miliyan wannan shi da muke yi da kuma kaddamar da wayannan jami'an tsaro wayanda za su kare garuruwan su shine abu na farko wanda muke yi daga cikin ni a rikare da muke yi na canje-canje da kuma kawo sauyi da bada tsaro a jami'an tsaro ga shi mun kaddamar da wannan horo da aka bada
da kuma ya juya ga rundunar zamfar JTF dalla matawan lamarin cewa yi
abinda a kira na garin ku shine na farko da ku ji tsoron Allah ku sani ba ayi ku bane ku kuma an kaddamar da ku don ku je ku har fitta da tarbiya ga ruwan ku ayi ku ne da ku je ku kare garuruwan ku da al'umma sannan kuma ku bi ka'ida ta doka wajen aiwatar da wani abu wanda za ku yi na kare al'umma da rayukan su da kuma dukiyoyin su ku bi duk wata ka'ida da masu ba ku horo suka horar da ku akai da duk kuna yi ne a matsayin jami'a aina tsaro na gaguron kamar da muka fada za a dauko mutane daga kowace masarauta za mu dauki mutum 500 kuma za a bashi wannan horo kuma za ku koma garuruwan ku ku yi abin da doka ta tabbata
ya kuma gargade su da cewa
abin da za ku yi kun koma garuruwan ku kada ku yi tsokana dan kun koma kada ku zauna wuri guda ku kai yaki inda biya gusu ce saboda haka kada ku tsaya sai an kawo muku farmaki za ku dauki cewa an yi ku ne domin ku kare al'umma don haka idan kuka koma da kuma tunanin cewa kun san da gwamnati tana sanar da ku kuma gwamnati tana dauka don haka za ku dauki yaki zuwa wurin makiyayi kada ku jira sai an kawo muku yaki ku dauki yaki ku kai kohar dakunan su kuma al'umma jihar Zamfara za su yi murna da marhaba da wannan aiki da za ku yi kuma Allah da za a rubuta sunayen ku da gwan a jihar Zamfara don haka ina gode da jami'an tsaro domin tashi tsaye daga nan an bu'a da horo na musamman ga wayannan bayan Allah domin su kuma sai ga jami'an tsaro su aminda na jihar Zamfara kuma ta duka mallakar jama'a ta gaje muku
shin kuna da jaha suke kan nan matakai da aka dauka ga sanin safara
a yayin wanda ke zafara Najeriya da wani mataki da zauka na Awazin Lahiya a jiha ko a Sarwaja na gurban shi da su bai wannan abu da ta wani jiha zauka ce da zaman na duka wayan ta samu tsaya da zaman karfa ma da mutum a kasa a madinan ki ba ya zo shi ba kuma an tsaya a wuri wanda aka kai duba duka da mutum da kuma koyi mun aiwa a cikin sunan mai kiyaye Allah ya zo mai daja gwamna ya ta wannan baki ya ba wannan zaman ka amma shi ba wannan baya na dauka duka ga hannu ba da an fara za a ga wani kashin ina da dauka za a cikin ne da dadi duka kura wannan mataki yana da kyau ko wata amma ya cikin irin wannan mutane ko da kula da irin wannan
kusa da Umar Sa'id a cikin da lallahi ya ci hazara mu ta kafin tiki da wannan ataki da gwamnati ta hazan fata da fatan cikin da haro akwai ƙarancin an tsaro da kuma wannan kayan da take ko in mutane da cikin mutum ne sun san sirrin mu kuma suna jin bakin ciki a wanda ka haro ku duk lokacin da abin da ya faru ko kuma kafin ma ya faru za su yi kokarin su ja gaba domin ganin cewa an magance wata matsala ko wata wasiha da ke shirin abkuwa
gaskiya wannan mataki da mai daraja gwamnati ya ɗauka kuma wannan shi ne taimaka ga jiha saboda a samu cikakken tsaro ya kamata a ɗauke su da muhimmanci da aka fara kar a ɗauka a fara ganin ci gaba a yi saku-saku da su
yau dai na ɗaya cikin jihohin aiki maso yammacin Najeriya da ke kama a yankin tashi su ka rufe a kare da sau a Najeriya
yanzu ga shiri na gaba watanni a tashi
da tudu da gari ce da farko ko kuma daga da kullum sai da abin mata na da kuma ta san ku kana jiye ta ka da wurin da kake ne kasance wasu ne su fafata a san kashe da ta gaba ka bi goma ta bas kana ya ce ran bugun penalty bai da wannan sai kar gari kun ne ba da kullu ko da yadda za ta kiya da kuma jiwa ya abu biyu amin da sa hata mu rado kashi ba zo ko sai dai kuma abin dawo war da kuma ta fara da kullu tun da sami kullu da cikin da bai sai ta gaba kuma kana jiye ta sami kullu ya rabu tudu ne ke na karshe wasan daga da kullu ce na rukun na ayi sauraron shi da cikin kullun fatu guri da wannan da kike fafa ta wa halin yanzu da ya fata tare yake ga tabbata ta cikin Afrika inda zallan tara da ni gosha uku da gwanar zuwa yanzu hukumar gwamnati ta aka kada cikin fata ga kullun gashin koyar Afrika ta daga tabbata da mutum zuwa cikin fata a wasu da farko dai an rara ga ne a Yuni da karabi su amma ai wani zuwa watan Mayu da bar shi da ne sakamakon rashin kyakkyawan yanayi a kasar ta Ivory Coast da za ta karbi bakuncin gasar dan wasan gaba na kungiyar Manchester United ta Ingila Cristiano Ronaldo ya amince da rage yawan albashinsa domin samun sukunin ficewa daga kungiyar ta United. Mujallar wasanni ta UK Independent ta rawaito cewa dan wasan dan kasar Portugal mai shekaru 37 ya aminta ya karbi albashin da ya kasa wanda yake karba a halin yanzu da ya kai fam 500 a mako. Rahotanni sun bayyana cewa Ronaldo na fatan komawa ɗaya daga cikin Chelsea ta Ingila ko kuma Bayern Munich ta kasar Jamus. To sai dai an fi ganin yuwar komawar tashi a Chelsea a yayin da aka rawaito cewa sabon mamallakin kungiyar Todd Boehly ya sha alwashin ganin ya kawo Ronaldo tare da shahararren dan wasan gaba na PSG ta kasar Faransa Neymar zuwa Chelsea din. Tuni da jaridar wasanni ta Miro ta rawaito cewa wakilan ƴan wasan biyu sun gana da Boehly a kokarin samun komawar su a Chelsea din. Sai dai kuma ba tabbas ko shi Neymar zai iya rage yawan nashi albashin ko kuma ita kungiyar ta Chelsea za ta iya ci gaba da biyan sa albashin da yake kai na fam 600,000 a mako. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka Abuja, Nigeria.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Take dai a yau Litinin, shugaban Russia Vladimir Putin ya ayyana samun nasara a lardin Luhansk dake gabashin Ukraine, yayin da sojojin Ukraine suka janye daga yanki na ƙarshe da suke rike da shi a birnin Lysychansk. Ba tare da bata lokaci ba, sojojin na Moscow suka mayar da hankalinsu a lardin Donetsk dake makwabta da shi. Lardin na daga cikin yankin Donbas mai masana'antu da Putin yake kokarin kwacewa a yakin da yake yi a Ukraine, wanda ya shiga wata na biyar bayan da a baya ya kasa hambarar da gwamnatin shugabar Ukraine Volodymyr Zelensky ko kuma kwace Kyiv babban birnin kasar. Jakadan Ukraine a Turkiya ya ce jami'an kwastam na Turkiya sun rike wani jirgin ruwan dakon kaya na Russia dake dauke da hatsi da aka dauko daga wani yankin Ukraine da Russia ta mamaye. A jiya Lahadi, jakada Vasil Bodna ya faɗi cewa jirgin ya je kofar shiga tashar jiragen ruwan Karasu ta Turkiya ne, kuma Ukraine na fatan jami'in Turkiya za su kwace hatsin.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Binta Yaro da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Leris Gresham wacce ta hada shi, da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.